واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد منا جدد godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala me kowa me komi da ya kama wannan yini na asabar yau muna 16 ga watan shawwal hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na shekara 1446 a kidami ladiya yau ina tsammani 14 kenan ga watan hudu shekara ta 2025 mun tattaru a wannan matattara mai albarka wannan masallaci namu mai albarka masallacin da muka san shi da sunan masallacin Mustafa Bawa ko kuma masallacin Malam Tirmidhi muna fatan duk Allah ya gafarta musu da Malam Mustafa Bawa da Malam Tirmidhi muna fatan Allah shi yafe musu ya gafarta musu mun tattaru domin mu ƙara fashin baki madanyata aliki akan hudubar da ta gabata a idi wanda ya gabata daya ga watan shawwal sati biyu kenan da suka gabata wanda wannan hudaba tana magana akan matsayi na sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato wani a gurguje yana iya tunanin cewa sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama har tana da buƙatun sai an yi mata yaki an nemo mata magoya baya domin wani yana da tunanin cewa ai kamar yadda Qur'ani ba shi da buƙatun sai an tsaida hujja wai akan aji al-Qur'ani ga musulmi to haka nan ma sunnan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kamata ya zama a jini da tsokan musulmi ne cewa babu yadda za a yi ai addinin musulunci sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya kamata ya zama to amma kuma abin da Hausawa suke cewa kaddara ta riga fata cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana cewa al'umman yahudu sun kashi gida 71 al'umman kirista sun kasu gida 72 al'umman musulmi za su kasu gida 73 manzon Allah ya jinci kansu ɗan mutan in banda ƙungiya ƙwara ɗaya kenan ƙungiyoyin nan guda 73 ɗaya ne kawai za ka ce sauran 72 dukkan kasan mutan jahannama Allah ka tsare sahabai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama su wane ne wannan guda ɗayan sai ya ce su ne waɗanda suke kan abin da nake kai ni da sahabbaina a yau waɗanda suka aƙidantu da abin da annabi da sahabbansa suka aƙidantu da shi suka ibadantu da ibadan da annabi da sahabbai suka ibadantu da shi suka ɗabi'antu da mu'amalantu da ɗabi'u da mu'amalolin da annabi da sahabbai suka yi ɗabi'antu da shi suka yi mu'amalar shi manzon Allah ce wannan ita ce ƙungiya ƙwara ɗaya da take aljanna amma duk sauran tarkacen mutane wannan hadisi ne da ke labarta al'amarin gaibi abin da zai biyo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma wa'annan al'umma da za su rabraba har gida 73 ummatul ijaba ne ba ummatul da'awa ba a musulunci ana kiran al'umma da ɗayan sunaye guda biyu ko dai ummatul da'awa in aka ce ummatul da'awa wato gama garin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda annabi ya zo yi mishi da'awa zuwa ga Allah kaga wannan ya hada da kafirai da musulmi da fasikai da asharari da ƴan iska da na kirki duk sun tattaru akan ummatul da'awa to amma ummatul ijaba ita ce al'umman da ta amsa kiran Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mun yadda zamu yi addinin musulunci su ake kira ummatul ijaba to su manzon Allah ke nufin cewa za su rarraba gida 73 duk cikin su tarkacen wuta ne sai kungiya guda daya wannan ba ana tadin wai da yahudawa da kristoci da maguzawa bane ana tadi a cikin da'iran al'umman musulmi za a samu wannan mummunan rarraba wadanda kuma za su dace da mummunan makoma sai dai kwara daya daga ciki Allah ka sa mana cikin wannan guda dayan wannan guda dayan shi yasa ake kiranta al-firqatun najiya kungiyar da za ta ci nasara kungiyar da za ta tsira daga azabar Allah to waɗannan kungiyoyi guda 72 suna nan suna ta bayyana waɗansu sun bayyana a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu sun ci gaba da bayyana a zamanin sahabbai daga nan al'umman nan karkatattu suna nan suna bayyana daga nan har tashin alkiyama malamai sun yi bayani cewa usul wato ginshikan waɗannan gurbatattun aqidun daga khawari da mu'tazila da rafida da jahaniya da qadariya haka malamai suka karkasa kamar da al-Imam al-Barbahari ya kawo cikin sharh sunnah haka nan ma al-Imam Abu Bakar al-Ajurri ya kawo cikin kitabu shari'a sun yi bayani akan usul wato ainihin ginshikan waɗannan kungiyoyin mata da za su bayyana ko kuma suka fara bayyana ma a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma da yake bata ba hanya ɗaya ba ce fata kullum wata batan na haihuwa ne daga wata batan na haihuwa daga wata bata na haihuwa daga wata to sai kaga wannan batan in ta an kirkiro ta sai ta zuko can ta zuko can ta zuko can ta zuko can ita ma sai ta fitar da irin nata bata bari ba da misali da abin da muka sani akwai al'umman Boko Haram wanda an yi ta a Najeriya shekaru kamar 15 da suka gabata al'umman Boko Haram su ne suka tafi akan cewa duk wanda bai aqidantu da abin da suka aqidanta da shi ba to wannan mutum ba musulmi bane kuma jinin shi ya halasta a fito a yi fada da shugabanni a yaki shugabanni saboda ba suna aqidantuwa da bin tsarin dokokin addinin musulunci bane to a cikin Boko Haram din sai kuma aka samu wanda yake su ma ɗan taushi ne kuma suka ce to ai in muka ce zamu wannan ɗabi'an dole ne hijira ma daga cikin gari mu koma Jazzuka tunda mun ce karatun jami'a haramun ne karatun Boko Haramun ne aikin gwamnati haramun ne kasuwannin mutane haramun ne to yanzu abin da ya wajaba dole mu koma hijira ne koma daji a can zamu rayuwa sai suka tafi gida biyu sai waɗansu daga ciki suka ce ba tilas ba ne sai an koma daji waɗansu daga ciki suka ce tilas ne sai waɗanda suka ce tilas ne a koma daji sai suka ce to kuma waɗannan kun kafirta sai suka kafirta ainihin su ma asalin 'yan Boko Haram ɗin suka ce kuma kafire ne wajibi a yaƙe ku daga nan kuma sai yaƙi mai tsanani ya shiga tsakankanin su sai aka samu wata ƙungiya kuma wai jama'atul hijrat wa takfir so kuma dole ne a yi hijira a bar cikin gari a koma Jazzuka da ƙauyaku a can ne za a riƙa rayuwa wai domin a kafa daula ta addinin musulunci wannan na buga misali ne akan irin yadda bid'a wata take haifar da wata bari in ƙara buga misali mun san cewa harkar maulidi kowa sun cewa bid'a ce muna ta yaƙar harkar maulidi ana nan ana maulidi ana maulidi ana maulidi a ce maka ranar 1 ga watan Rabiul Awwal ko ran 12 ga watan Rabiul Awwal za a taru a yi karatu 20 za a yi ba da tarihin annabi za a yi waye sai kuma ranar 19 ga wata ana nan ana nan sai bid'an ta haifar da wata sabuwar bid'a sai gashi muna ganin ana hawan doki ana maukibi a hawo doki da maza da mata da ƴan mata tika tika za a fito tun safe har yamma ana rawa ana waƙo ana wake wake a ranar nan babu halal babu haram duk abin da ƴan mata sai a ranar nan wai in dai don san annabi ne to ba haram bane haka nan duk abin da dan namiji yayi in dai don san annabi ne ba haram bane da aka da zina da fitsara da lalata da shaye shaye duk halal domin inda wannan bid'a aka yi safa safa da ita ta yi fata wannan gurbatacciyar bid'a ana nan kuma sai ga shi yanzu a wannan shekarar an kirkiro wai takalmi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam 27 ga watan Ramadan sai ga dattawa ga ƴan mata ga matasa sun fito ana watsa musu ruwa a fuska wata riwayar ma an ce mun akwai wadanda suke shan ruwa a yau 27 ga watan Ramadan ba tafiya ba ciwo ba komai kaga namiji yana shan ruwa da rana tsaka ƴa mace ba jinin haila ba jinin haihuwa tana kwankwadon ruwa da rana tsaka domin mene wai ana raka takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam domin irin yadda bid'a wata ke haifar da wata wata ke haifar da wata wata ke haifar da wata to a irin wannan babin ne aka samu ta gurbatacciyar aqida ta bayyana ita ce aqidan in qur'aniyun kamar yadda harshen zamani ake kira in qur'aniyun wai su ne waɗanda suka ce mu gabaki ɗaya ba mu yadda da hadisi ba mu qur'ani kadai za mu riƙe da shi za mu yi bautan Allah ya ishe mu ba mu da buƙatun annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda nake faɗi da muka tattauna da wani daga cikinsu shi zargin ma da yake manzon Allah ya fi surutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama faɗi ba a tambaye ka ba sallallahu alaihi wasallam har suna ikirarin cewa manzon Allah shi ya gurbata addinin musulunci da irin waɗannan tada-tade da ya kai ga yayin mutane sun rike a matsayin addini ya batar da mutane daga kan turba wannan mun tattauna ne da wani wanda ke da wannan aqida lokacin da matan shi ce barambar da shi ta kawo ƙara tana son a raba auren su muka ce a ba mu dama mu je mu tattauna da shi muka je muka tattauna da shi da malam Abdullah Imam zai zo insha Allah shi zai ta'ali muka tattauna da shi muka ce an gaya mana cewa kana zargin manzon Allah ya fi surutu yace abinda aka gaya muku haka ne sai muka ce ba muna son ka ce mana haka bane shin ka gaya mana me yi aqidar ka da bakinka sai yace to shi annabi Muhammadin waye aike shi yaje faɗo na hadisi gashi nan yaji ya faɗi abubuwa duk sun gurbata mutane addini ya bata addinin musulunci haka nan yake so da annabi sallallahu alaihi wasallam ban jin akwai yanzu wanda yake da shakka akan cewa wannan mutumin kafiri ne ko akwai wanda yake da tababa akan cewa duk wanda ya zargi manzon Allah kafiri ne to wannan aqidar ta zama ruwan dare kuma tana ƙara bunƙasa yanzu a cikin al'umma bari in gaya muku a garin nan asalinta akwai wani malami a da wato wannan bawan Allah mutum ne mai basira kuma yana da karatu gwargwado a sani na shi ya fara zuzuta wannan mummunan aqida a cikin garin nan lokacin da suka samu sabani da waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun malamai ko limamai a garin nan ya miƙe ranar juma'a ya ƙalubalanci limamin juma'a yana ƙubaba a kan mimbari a masallacin tudun wada a gabanin aka yi ya ƙalubalanci liman ya ce to zauna abinda kuma ya ƙalubalanci liman ɗin wani abu ne wanda yake da takara ya karya ba ta ba sai lalaini mai yana kudu ba za a iya kalubalantar shi ba yana batu akan cewa idan mutum na shigo masallaci kar ya zauna sai raka'a wannan sunna ce la shak amma kuma akwai malaman da suke cewa bata kai matsayin wajibi ba duk da yake ba ita ce magana mafi inganci ba amma dai akwai malaman da suka faɗa haka kamar malikiya in ka shigo masallaci kafin ka zauna kai raka'a biyu ba wajibi bane duk da yake ba shine zancen da muka fi aminta da shi ba to a lokacin nan ya kalubalanci liman abin da ya faru ba zan manta ba ina ganin shi na kuka da idan shi yana cewa an saba mu sunna an saba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a masallacin wurin dajja to wai wannan abu da aka yi mishi da ya ji zafi na taba zuwa shagonsa sai na gan shi da littafin jami'u saghir na da imamu suyuti littafi ne da ya tattara hadisai sun yake ce min ni na fara bincike ne ma wai shin waɗannan salloli guda biyar gaskiya ne ko ƙage ne bi hadhihi al-ibara dan an yi lokacin da nake jin mishi baki a ajujuwan ta'lim yana tafsiri ba zan manta ba shi mana tafsirin sura ta'aha yace yana bincike akan wai shin salloli guda biyar gaskiya ne ko ƙage ne na gan shi da wani littafi jami'a ustari daga ƙarshe na je shagonsa na ga ya asige mu kam ya ce min ya asige mu ne ya anke zagi an fara sakin layi malamin da ke tafsiri kuma kaji shi ne anke zagi wai ya asige mu ne ga ɗan kaza-kazan da zai zo ce ya kafirta daga nan ya fara har sai da ta kai ga yanzu ya gamsu cewa hadisan annabi duk ƙarya ne annabi ya bai su haka ya koma yana zargin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to daga nan ne wannan buguwar aqida ta ci gaba da yaduwa amma ba wai asali a garin nan aka kirkire ta ba dama tun akwai ta waɗanda ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba akwai wannan mugun aqida to anan dai haka ta ci gaba da yaduwa to yanzu yaduwar na ta yi yawa la'akari da bayyanar social media kowane shaidani ya yi magana cikin minti goma mutum miliyan ɗari sun ji to wannan ya ƙara zuzuta aqida wannan aqidar ita ce aqidar mai tsini wanda aka yi shi 1980 ɗin nan wanda ya bayyana a Kano yana dora ɗalibansa akan muguwar aqidan ba hadisi Qur'ani ya ishe su wanda ta kai ga har ya fito na fito da gwamnati aka yi yaki mai tsanani daga ƙarshe Allah ya ba gwamnati nasara akan shi ta kama mai tsina ta bindige shi to amma kuma an kashe mai tsina ne amma ɗaliban shi suna nan sun yaɗu a duniya kuma abin ban al'ajabi yanzu shekara kusan 30 da wani abu zuwa 40 sai gashi bara wani daga cikin ɗalibansa yana faɗin an zalunci malam Muhammadu Marwa mai tsina kenan yana faɗin an zalunce shi mutum ne na Allah mutumin kirki yana nuni akan cewa shi ɗalibin shi ne duk da yake yana yawo abin ya faru amma matafiyarsu ɗaya to wannan ya bayyana ne kawai amma akwai iyayensa waɗanda yake sun aqidanci da wannan muguwar aqida ta mai tafsiri ita ce kuma ba ruwansu da hadisai wai Qur'ani kaɗai za a ɗauka wannan da gani ka san akwai da sisan majiya addinin musulunci yadda aka samar da wannan muguwar aqida kace kana son kai addinin musulunci amma ba ruwanka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma abin ban al'ajabi shine shi wanda yake cewa bai yarda da bayanan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi kuma ya zauna da nashi ɗaliban ne bai na musu bayani kun fahimci maganar shi ya zauna da nashi ɗaliban sai ya ce karanto Qur'ani a karanto aya sai ya fassara ya musu bayani aya ɗaya sai minti 25 yana bayaninta to amma na annabi Muhammadu shi ba a da bukata amma na shi yana da bukata akwai zalincin da yake wannan a duniya shi yasa wanda ke da aqidan kafirci azzalimi ne qur'ani ya ce wal kafiruna humul zalimuna babu azzalimi kamar kafiri ba shi da adalci ka ce kar annabi karin bayani amma kai ka zauna kana karin bayani kai kuma gurma ka samu wannan kafir a daidai lokacin da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma annabi sallallahu alaihi wa sallam haƙƙin yin bayanin ayoyin alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani domin kai ma mutane bayanin abin da aka saukar musu don Allah wannan ya boyi ga wani in nazo na ce ga Allah kai bayan ka karanta mana wata takarda yi mun bayani kawai ina nufin ka karanta min iya wasiƙan da aka bani ne yanzu a ce an aiko maka da wasiƙa sai ka samu wani wanda ya sani sai ka ce yi mun bayani kana nufin ya sace maka tilawan abin da ke cikin takardar ne ai kowa ya san wannan cewa bayani ƙarin fashin baki ne da ƙarin haske inda aka dunkula magana ina son yanzu kai mun filla filla inda na kawo wani abu ina son inda kaidi ka gaya mu to qur'ani ya ce ku dai da sallah to annabi ya musu bayani sai annabi ya ce to ga lokacin sallah ga raka'o'in sallah ga abin da ake karantawa a sallah yayi bayani ko bai bayani ba yayi bayani Allah ya ce to ku yi azumi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana bayanin menene dokoki da kaidojin wannan azumin ko ko zai yi a ce Allah kawai shi ai ba doka ba kaida din da kaga dama kai bai zama zalika dinu qayyima ba ya zama addinin da ba tsari ba kan gado kenan Allah ya ce ku je ku yi aikin haji ah shikenan to sai in tafi makana zo haji to ka zo kai mene kawai sai ka shirya ka je makka to na zo haji to kai mene to ina ne bayani annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayani sai ce to in ka tashi kana son kai aikin hajjin nan ka cire wannan riga da wandan ka sa gefto da mayafi sannan ka je daidai guri kaza shine miƙati sai ka daure niyya ka ce ya Allah zan yi aikin hajji ko zan yi aikin umara daga lokacin nan kai kaza ka je dakin Allah ka kewaye dakin so bakwai saboda qur'ani kawai ya ce ne wal yatawafu bil baitil atiq sai dawati so nawa sai annabi ya ce to ko bakwai ake hukun farko ai kaza hudun karshe ai kaza in an gama a je wuri kaza ai kaza ai kaza in an gama a je arafa in an gama a je muzdalifa in an gama a dawo ai jifa to daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani yadda ake Allah ya ce a bada zakka to ya Allah ya me zamu bada me zamu bada sai manzon Allah ya zo ce to akwai dukiya cash zinare ko azurfa ko abin da ke tsaya a matsayin idan ya kai adadi kaza ko bada kaza dabbobi in ya kai adadi kaza ko bada kaza amma qur'ani duk bai tsaya wannan billahi lamba ba ina muka same shi wurin wanda Allah ya ce ya rika bayani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi to wani ya zo ce a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya bayani komai a soke hadisi ga baki daya to inda za ku gane maguzancin da ke cikin wannan inda za ku gane maguzancin da ke cikin wannan yanzu ina irin hadisan nan da suke magana akan kyawawan dabi'u duk an rubuta su kenan ina hadisan da ke magana akan kyauta shi yadda mabukaci kan irin wannan duk an rubuta su kenan addinin musulunci yana da bukatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani kuma abu biyu ne Allah ya dora masa wata ayat ta ce litatlu alaihim alladhi auhayna ilayka domin ka karanta musu abin da muka saukar maka so wannan ayat annabi zai koya ma al'umma karatu ne litatlu alaihim alladhi auhayna ilayka wata ayat ta ce litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don kai musu bayani da aka abu biyu annabi zai zai musu tilawa zai musu bayani kuma qur'ani ya tabbatar da wannan sai ka ji sun ce maka ai fa bi ayi hadithin ba'da qulubihim to bari mu bada amsa guda biyu daya a ilmanci daya kuma mu ba su amsa da irin abin da suka zo da shi da aka ce fa bi ayi hadithin ba'da qulubihim sai su ce maka wai bayan qur'ani to da me ne ko mutane za su yi imani to waye ce musu wannan hadithin qur'ani ake nufi saboda wannan ayar kwata-kwata ta zo a ƙarshen suratul mursalat kuma tun daga farkon suran har ya zuwa inda aka faɗi wannan babu inda aka bar qur'ani ballanta naka sai ai hadith anan damirin yana koma zuwa ga qur'ani ba a faɗi qur'ani ba kwata-kwata a sura to ina ka samu fassarar kai naka hadith din wai ana nufin qur'ani kai ma sai mu dora maka mu ce sai ka kawo ta aya da ta nuna cewa wannan hadith din na cikin suratul mursalat qur'ani ake nufi ba kuma zai samu ba to amsa ta biyu shine a gonin bawan Allah shi ba ilmance bane da ya samu irin waɗannan kangararrun suka ce ai an ce fa bi ayi hadithin ba da yu'minu sai ce a to amma kuma ai wata ayar ta ce amma bi ne mata rabbika fa hadith an ce ma annabi kai hadisi fa bi talladhi kafar sai suka kasa ba da amsa tunda duk abin mulanka ne wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith kai manzon Allah tunda Allah ya maka ni'ima to fa hadith kaje ka sayin hadisi shike da sai shi wannan ne kallon nan to aika ko sai an ce fa hadith aje ya hadisi to kaga inda bata take shigowa duk abin kawai da mulanka ne ake daddakowa to shi yasa sai wannan hukuba ta nemi ta dan ƙara fayyacewa ta haskaka ma al'umma mita ta tsantsan da wannan muguwar aqida ayoyin alqur'ani ne girma dai da yawa sun zaburar da mu akan mu bi Allah mu bi annabi waɗansu ayoyin sun hada ati'u Allah wa ati'ur rasul abi Allah abi annabi me ake nufi abi Allah abi annabi duk abu ɗaya ne koko abu biyu ne in abu ɗaya ne to ya zama Qur'an akwai gwaranci kenan sai Allah ya ce ka bi Allah ka bi annabi amma ana nufin fa ka bi Allah ne kawai banda annabi akwai gwarancin da ya wuce wannan ai ba gwarancin da ya wuce wannan ka ce ma mutum ko ka tambayi wani ko ka tambayi wani da ya je tambayi wancan sai ka ce ba da wani nake nufi ba wancan shi kadai nake nufi amma kuma ka kasa cewa shi kadai sai ka ce abu biyu Allah ya ce wa abiu Allah wa abiu rasul ku yi ma Allah da'a ku yi ma manzan Allah da'a to mai manzan Allah da'a da mene kenan akwai umarni da zai rika badawa akwai hani da zai rika yi duk abin da ya bada umarni ku yi duk abin da ya hana ku hannu shine ma dan wato Allah wa abiu rasul har a wata aya ma Allah yana cewa mai yubi'in rasula faqad ata Allah duk abin da kaji annabi ya faɗi cewa ayi ko a bari in kai biyayya to kaji Allah ne in kai ma annabi biyayya kaji Allah ne ko ba haka wata ayar alqur'ani ne girma take cewa ba to inda a ce annabi ba shi da rawan da zai taka addinin musulunci to menene amfanin a ce mu bi Allah mu bi annabi ko kuma a ce wai wanda ya bi annabi ya bi Allah me amfani shi kenan ya zama shiriri ta kenan ya zama wasan kwaikwayo kenan kuma a ce in ka bi annabi ka bi Allah sai ka bi annabin sai kuma ce a'a ka bata to kaga abin ya zama shiriri ta da wasan kwaikwayo kenan to dan haka ayoyin alqur'ani ne girma sun tabbatar mana cewa mu bi Allah mu bi annabi waɗansu ayoyin suka ce in muka bi annabi mun bi Allah kai tsaye to a cikin me shi ma Allah bai bar mu haka nan ba sai ce wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu in annabi ya zo muku da wani abu ku karba in ya hana ku ku hannu wannan fa qur'ani ne bai kawo inna abubuwan fa amma
wanda Allah ya nufi wa may yuridu Allahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a, duk wanda Allah ya nufi ya fitine shi ya jarabce shi da bata da halaka ba za ka amfani da shi da komai ba, ko ka tsaya mishi gaskiya sai ya zama kaman busa. Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani mai girma da yake bayani akan mummunai sai ya ce wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun. Cikin sifofin mummunai su ne waɗanda suke imani da abin da aka saukar maka. To me aka saukar ma annabi? An saukar ma annabi da abubuwa guda biyu ne, Qur'ani da ake tilawa da sunna da ba a tilawa, amma duk saukaku ne daga Allah. Me zai nuna maka haka? Tunda Qur'ani ya ce wa ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, annabi baya magana akan sarrai sai dai wahayin da aka yi masa. To kenan yanzu idan annabi ya bude baki ya ce ku yi sallah ku yi kaza, ya nuna ma yamtiqu anil hawa, ba san ran shi ya faɗi ba, in huwa illa wahyun yuha, wahayin da Allah ya masa. In annabi ya ce ku ba da zakka iri kaza a lokaci kaza gwargwadon iri kaza, ba san ran shi bane, wahayi ne Allah subhanahu wataala ya masa. Shi yasa ma an fiye wani lokaci sai kaga amma annabi tambaya sai ya kasa cewa uffan sai shiru, sai zuwa wani lokaci sai ya ce ina mai tambaya akan kaza, ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza, da ma'ana sai da wahayi nan ya zo masa. In a cikin alqur'ani mai girma ya zo ya zama qur'ani, kaman qad sami Allahu qawla lati tujadiluka fi zawja wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma, kaga wannan Allah subhanahu wata'ala ya bashi amsan da yake so a gaya mata kuma a matsayin alqur'ani, ya zama qur'ani kenan. To akwai wanda abin da zai faru kuma sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi, amma ba qur'ani bane, ka ce kaza kai bayanin kaza kai bayanin kaza kai bayanin kaza, sai kuma ya bayani shi kuma lokacin nan sunna kenan, tunda ita ba za a yi talawanta ba. Kuma Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam da Qur'ani da hikima, ayoyin da suka tabbatar da wannan suna da yawa. Huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata. Don Allah menene alhikmata? Allah ya ce ya annabi sallama shine wanda ya zo tsarkake zukatan mutane ya karantar da su littafin Allah, sai ya ce wal hikmata, kuma ya karantar da su hikima. Me ce ce hikiman nan? Dan kala kata me zai iya gaya maka me ce ce hikima? Koya su malaman tafsiri sun tabbatar cewa ita ce hikima, ita ce sunna. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina, Allah ya yi ma mummunai baiwa. Iz ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata. Idan an gane yana karantar da su alkitab Qur'ani wal hikmata, da hikima mai tace hikima. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةَ. Aka ce ma matan annabi ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunanku na daga ayoyin Allah, wal hikmata, da hikima. Me kake hikiman nan haka da Allah ke tunana ta ta ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam? Abin biyu ake karantawa a ɗakunanku, ko dai Qur'ani ko kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. To an ce wa matan annabi ku tuna abin da ake karantawa a ɗakunanku na daga ayoyin Allah, wal hikmata, da hikima. Ita ce mene? To in dai ba mutakabbir mai girman kai wanda hasadan shi irin hasadan Yahudu yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam hasada. Kun san Yahudu hasada suke ma annabi sallallahu alaihi wasallam? Ba wai din ba su gane gaskiya ba, sun gane to amma kuma hasada hasada min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq tsabar hasada ce a cikin zuciyar su dangane da annabi bayan gaskiya ta bayyana musu to in dai ba dan hasada ga annabi makiyin annabi wanda bai san annabi ya sukuni ba komin tsiyan shi sai ya ce alhikmata ita ce sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ballantana gashi annabin ya fadi da bakin sa ala inni utitu alkitaba wa mithluhu ma'ahu so uku annabi ya fadi wannan yace kai jama'a an fa bani alqur'ani kuma an bani wani abun da ke tare da alqur'ani kuma irin alqur'ani al-imamu tirmidhi al-imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi an bani alqur'ani kuma an bani wani abu kwatan kwatan alqur'ani wurin hukunci da dokoki inda qur'ani zai hukunta haka sunna za ta hukunta yadda qur'ani zai zartar haka sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama za ta zartar idan ka duba aulil ma'bud zaka ga yadda shi al-azim abadi ya kawo maganar al-imam al-bayhaqi akan wannan hadisi ye sharhi cewa an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dama ya faffayyace ayoyin alqur'ani mai girma yayi bayanin su dalla dalla jiki jiki haka al-imam al-bayhaqi ya fassara wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kuma wanda ya riko da waɗannan abubuwa guda biyu ga qur'anin ga kuma bayanin da manzon Allah ya yi mu qur'ani sunna kenan to ba zai taɓa bacewa ba a rayuwar duniya ba zai bace ba nan tashin alkiyama shine a cikin hadisi wanda al-imam malik ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa na bar muku abubuwa guda biyu a cikin ku in dai kun rike su ba za ku taɓa bacewa ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da qur'ani da kuma sunnata sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala ya lamunce mu al'umma cewa idan mun yi sabani kace fari nace baki kace fari ba mun saba kenan ba ina za mu je mu samu waraka mu samu bayanin daidai wa daida wuri biyu ne Qur'ani ya kawo sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in in kun yi sabani a cikin ko menene a duniya abadin addini ko abadin rayuwa sai ya ce farudduhu ila Allah wa ar-rasul kumai da shi wurin Allah kumai da shi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam in yanzu muka yi sabani sai muka ce mu koma mu duba maganar Allah ina za mu duba Qur'ani in muka ce yanzu mun yi sabani da kai mu koma tunda Qur'ani ya ce mu koma zuwa ga Allah to mu koma mu ji menene Allah ya ce ina za mu ga maganar Allah a cikin Al-Qur'ani to kuma sai Allah ya ce war rasul mu koma kuma mu ji abin da manzon Allah ya ce ina za mu koma mu ga maganar Annabi to in kana ka kasance ba wannan sunnah da aka sun goge wannan war rasul din kamar yadda ka san aqidan yahudu dama taj'alunahu qaraqisa tubdunahu takuna kathiran kama aqidan yahudu kenan duk abin da ya musu dadi za su tabbatar da shi a littafin su abin da bai musu dadi ba za su goge Allah sakara alkai to haka nan masu aqidan qur'ani kadai suna kyama suna jin zafin su ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai bashi wani lafiya ya wani aiki to yau gashi Allah ya ce in mun yi sabani mu koma zuwa ga Allah to mun san inda zamu ci qur'ani kenan ko to kuma an ce ku koma zuwa ga manzon Allah to in muka koma gurin manzon Allah me zamu yi kenan za mu je ne kawai mu zauna a gaban shi bai ce uffan ba ko ku a zai mana wani bayani to idan zai mana wani bayani to wannan bayani ita ce sunna to in kala ka tsance ba ta kaga babu kafircin da yake wannan aqida ta in qur'aniyo tunda dai Allah ya ce mu koma zuwa ga Allah da manzon Allah to yanzu mun koma zuwa ga Allah mun je mun samu Qur'ani to yanzu muna san mu koma zuwa ga manzon Allah sai dai kuma in suna da aqidar cewa Qur'ani yayi expire in Qur'anin nan yayi expire to kaga wani kafirci akan kafirci kenan in ko Qur'ani yana nan yana aiki to yanzu mun koma zuwa ga Allah mun koma zuwa ga Qur'ani to muna san mu koma zuwa ga Annabi ina za mu je kenan wa za mu sama ko da sun ce ah to wannan ayin Annabi na raye ne to mu je ina rayan wadanda yake rayuwar da su abubuwa sun faru shi ne sai suka koma zuwa gare shi shine sai suka ce ga abin da Annabi ya ce to sunnan kenan da muke magana akai jama'a kila mun fahimci wannan da kyau to amma kuma sai Qur'ani da ya kawo wannan sai ya kawo wani sharadi sai ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir ku koma zuwa ga Allah ku koma zuwa ga Annabi in dai kun yi imani da Allah da ranar tashin alkiyama kenan ba kowane kare da alade zai iya koma zuwa ga Allah zai iya koma zuwa ga Annabi ba sai mummunai masu imani wanda Allah ya yarda da imanin su nagartaccen imani amma wanda yake akwai aqidan kafirci a cikin zuciyarsa ba zai iya koma zuwa ga Annabi ba ba zai iya ba ila an fahimci da kyau ba yadda za a yi ya dai koma zuwa ga Annabi to kuma bari in ba ku wani abu ku lura duk kungiyoyin bid'a ba su da abokin gaba kamar sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga yanzu muna magana akan Qur'ani yau ba su yadda da hadisi ba to kaga ko ƴan Shi'a sun yadda da hadisi sai dai abin da suka kirkiro ma kansu daga a'imma babu yadda za a yi kama wannan Shi'a cewa wai ga hadisi ya tabbata a cikin Sahih al-Bukhari ko a Muslim ko a Abu Dawud ba abin da ya dace da wani hadisi sai dai a ce maka imam wane ya ce kaza kuma wannan imam wane ya ce kazan ba isnadi galibi duk ƙarya da karkashe ne kawai saboda in dai kowa zai faɗa abin da ya ga dama kawai sai mu ce to social media ma yanzu ya zama halattaccen ɗaki ne tunda ƙarairayi sun yi yawa a cikin social media amma ba isnadi ba masu gaskiya ke maganan ba so da haka su a cikin Shi'anci su ma ba su yarda da hadisi ba sai dai a ce maka imam wane ya ce imam wane ya ce imam wane ya ce imam Ali ya ce imam wane ya ce imam Muhammadu al-Baqir ya ce Musa al-Kawrin ya ce imam Abu Abdullah Ja'far al-Sadiq ya ce in aka ce to ina isnadi babu isnadi ba sai da hadisi ba to kuma haka nan duk ɗan kungiyar bid'a da ka ɗauka wannan ko koda a cikin ɗan ɗari ko ne za ga wallahi ba sai da hadisi da yawa ba sai abin da ransu ya musu daɗi a cikin su sai da hadisi amma duk abin da ransu bai musu daɗi ba wallahi ba sai da hadisi ba a ina Allah yake kowa zai bude baki ya ce Allah na sama saboda mene saboda cincirin dan hadisai da suka zo suka yi bayani akan Allah na sama suka ce ba mu yarda ba ba mu za mu yarda da wannan hadisin ba saboda ni saboda zai dukki aqidar mu a wurin mu Allah na ko ina kowa ma Allah ne kai ma Allah ne wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne wancan ma Allah ne wata gurbatacciyar aqida mare kan gado akwai wani bawan Allah da na gani kafin Ramadanan nan ya fito yayin tuciyar cewa shi Allah ne kuma duk wanda ya ce shi ba Allah bane ya zo su yi muqabala amma da Allah ya tashi kunyata shi ya tashi walakanta shi daidai ya tashi a bainin jama'a sai aka samu waɗansu ƴan uwa na kartattu Allah ya saka musu da alkhairi sai suka shirya sai suka tafi gurin shi akan su yi muqabala sai ya ce yana da damuwa guda biyu na ɗaya dai sun zo ba shi da lafiya don Allah kun taɓa ganin Allah na ciwo a ce wa Allah ba shi da lafiya sai ya je ADU Allah zai je neman wani abu a gurin wani kaga tun anan Allah ya tozata shi ya ƙayyata shi sannan abu na biyu sai ya ce sun zo ba tare da sun shaida mishi ba sun zo a yi muƙabala amma ba su shaida mishi ba Allah yana da buƙatu Allah bai san gaibi ba to shi ko an zo ba a gaya mishi ba tun anan ka gane maƙaryaci ne zindihi a daidai wannan gaban Sheikh Al-Albani a Sheikh Muhammad Nasiruddin ya taba gamuwa da irin wannan masu miyagun aqidu na kafirci wai ya san gaibi wani ne a kasan Amman Jordan a kasan Jordan wai ya san gaibi sai ya samu labarin Sheikh Al-Albani sai ya zo ya ce yana son su yi muƙabala da Albani ka san wanda ke neman ɗaukaka sai ya nemi muƙabala da wani mutum babba to ai ko banza da ya ɗaukaka tarihi zai riki zai sajjala cewa wane ya taɓa muƙabala da Sheikh Al-Albani shi a gurin shi ya ɗaukaka sai ya zo gurin Sheikh Al-Albani ya ce na zo ne mai muƙabala Sheikh Al-Albani ya ce zan yi wannan muƙabala shi ma ya karɓa zai yi sasan jarumai ya ce amma da sharaɗi ɗaya sai wannan mutum ya ce me ye sharaɗin sai Sheikh Al-Albani ya ce ai an gama muƙabala wanda ya san gaibu na ce ina da sharaɗi ɗaya kuma yana tambaya menene sharaɗin shi ke ne ta yi riga an gama muƙabala kuma hidan da zai kafa wallahu la yaqdi qawma zalimi to haka nan a ko'ina akan samu gurbatattu karkatattu akan kuma samu malamai na Allah masana Allah masoya Allah sai Allah ya ba su hujjan da za su ruguza ƙaryen da waɗansu mabanda take kai irin yadda Allah ba annabi Ibrahim da shi da wancan azzalimin sarkin to shi yasa wannan aya ta tantance mana cewa ku je zuwa ga Allah ku sami tantance matsaloli ku koma zuwa ga annabi to wanda bai yadda da annabi ba gidan uwarwa zai koma to kaga dai wannan aqida ce ta kafirci aqida ce ta majiya Allah yahudu wanda dama tajin su kenan su babban burinsu shine a samu wani da rigan musulunci amma kuma kafiri ne ba musulunci ne yake yi ba kuma Qur'ani ya gaya mana waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa ya gaya mana in yasqafukum yakunu lakum aada wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfuruna babban buru su kenan ku kafirta so wanda yace zai musulunci amma ba tare da hannun annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka gaya mana yadda za a yi sadu da Allah akwai yadda za a yi sadu da Allah zai sadu da Allah amma mummunan saduwa Allah ka tsare mu ka shiryar da mu to ire-iren waɗannan mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tona musu asiri ya fallasa su hadisi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda duk waɗannan abubuwan da za su faru kamar shimfiɗan hadisin da na farko hadisin iftiraqul umma manzon Allah ya ba mu labari duk Allah ya nuna musu abin da zai faru daga nan har ƙarshen duniya kuma dubi inda manzon Allah ya tsaya mana ashratus sa'a kiyama ba za ta tashi ba sai an yi kaza duk abin da annabi ya faɗi gayi nan yana faruwa akwai littafi ashratus sa'a inda za ka samu wannan littafi akwai manya-manya alamomin tashin alkiyama akwai ƙananan kusan guda 70 da wani abu ga su nan suna ta faruwa yana gaskata abin da manzon Allah ya faɗi to ire-iren waɗannan matsalolin da za su faru duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna masa shine sai ya tonan asiri da terere ga waɗannan kasurguman kafiran mutane sai ya ce an yi kusa a samu wani mutum yana kishingide sai ya ɗauko wani hadisi kai a wata riwaya ma ya ce ya ci abinci ya ƙoshi a wata riwaya na wannan hadisin yana kishingide ya ci abinci ya ƙoshi sai ya ɗauko wani hadisi daga cikin hadisai na sai ka ji yana ce muku abinda muka samu a cikin Qur'ani ya ishe mu abinda yake halal a cikin Qur'ani shikenan halal abinda muka gani haram a cikin Qur'ani shikenan haram sai annabi ya ce ala ya ku al'umma annabi yana jawo hankalinmu sai ce ku sani cewa wa inna ma harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama misla ma harrama Allah duk abin da manzon Allah ya haramta tamkar abin da Allah ya haramta ne abinda manzon Allah ya haramta tamkar abinda Allah subhanahu wataala ya haramta ne. Wannan ita ce aqidar musulmi. Musulmin farko haka suke tun daga nana Khadija da ta fara karban addinin musulunci da sayyidina Abu Bakar a cikin manya da sayyidina Aliyu da sayyiduna Zaidu da duk waɗanda suka biyo bayan su daga cikin sahabbai Abu Bakar Umar Uthman Aliyu Sa'ad Sa'idu Zubair da Talhatu da Abdurrahman da Sa'id bin Zaid ba su ne mubashirun bil janna ba wanda muka fi sani nana Fatima nana Aisha nana Zainabu nana Hafsa nana Fatiya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su 120 da wani abu kamar da malaman suka tabbata su suka yi lokacin da annabi ya hajjin bankwana akwai sahabbai a duniya sun kai 120 da wani abu duk akan wannan aqidar take sun yadda sai addinin musulunci ta hanyar qur'ani da sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai suka bi musu wannan ba sun iya adadin su ba tabi'ut tabi'in daga nan har zuwa yau din nan duk wani wanda yake allazina yu'minuna bima unzila ilayka to yana imani da qur'anin da ake tilawa da kuma hikima sunna wanda ba a tilawanta da su kadai ake gane addinin musulunci to shi yasa duk wanda ya dauki wata aqida koma bayan wannan to babban abin da zamu ga ya masa wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina ba ma annabin ba fake nan nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira duk wanda ya saba ba annabi sallallahu alaihi wasallama bayan gaskiya ta bayyana masa ya kuma bi hanyar da yake ba hanyar mummunai ba yanzu ba ma maganar fa annabi ake yi ba shi wannan hanyar annabi tilas ne to mummunan ma da ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake zai musulunci ba tare da ya bi ta hanyar su ba Allah ce nuwalli ma tawalla zamu jibinta mishi abin da ya jibinta ma kansa wani sulhi jahannama daga ƙarshe mu kone shi da wutar jahannama wa sa'at masira sai a ce wutar jahannama ita ce makomin mutum da haka wannan aya ta kawo abubuwa guda uku wa mai shaqiqir rasula ta kawo maganan annabi tilas ne ai addinin musulunci tare da annabi min ba'di ma tabayyana lahul huda bayan shari'a ta zo qur'ani shine shari'a zalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin a wata aya Allah ya ce hudan lin nas wa bayyinatin min huda wal furqan da haka qur'ani shine shari'a da haka wanda ya watsi da qur'ani ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama bai bi ta farkin magabata ba wa'annan abubuwa guda uku wannan ayin alqur'ani ne girma ta tabbatar duk wanda ya kauce mu wannan ya halaka ya tabi Allah ce nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira shine kuma wannan ayin cikin suratul bayyina ta fadi cikin suratul bayyina da kuma cikin suratul talaq لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة مين معنى البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة النبي ينا قرأ القرآن ذاك النبي ده القرآن يسوني البينة ده النبي ده القرآن شيل قواس من سورة الطلاق قال أنزل الله إليكم ذكرا الله سوك مكن ذكرا مين ذكرا رسولا يتلو آيات الله مبينات النبي هنا قرنت آيوه ين الله ذاك كاغد القرآن ده النبي صلى الله عليه وسلم وان دي ربط سيمتشي مكا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا duk wanda ya nemi bambanta tsakankanin Allah da manzansa to wanne ne shugaban manzannin gabaki daya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya ce na yadda zan dauki qur'ani amma ban yadda da annabi ba ya bambanta tsakankanin hukuncin Allah da hukuncin annabin sa to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika humul kafirun haqqan wadannan sune tantagaryan kafirai wa'atna likafirin azabun muhina Allah ce mun irin wadannan mutane tattalin azaba ne walakanci a takaicen takaita ƴan uwana musulmi wannan shine abin da sakon da khutba ta kunsa kuma muna fatan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da gargamu akan gaskiya. Allah ya raba mu da miyagun aqidu. Allah ya raba mu da fitin tunu na ƙarshen zamani. Allah ka tabbatar da gargamu akan imani. Allah ka tabbatar da gargamu akan bin tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama. Mu rayu akan ta, mu mutu akan ta, ranan tashin alkiyama ka tada mu a tutan Annabi sallallahu alaihi wasallama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله